إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وني زي مسلمتا daga ina kake? Daga Tumfure. Kana so ka musulunta? Da amincewarka da yaddarka ko wani ya maka dole? Ba. Da amincewarka da yaddarka. Shekara ka nawa? 43. Wai wai wai. To, wani addini kake yi? Ada. Kana so ka musulunta? أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. Kace yau na amince na yadda ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai. Ka yadda da haka? Kace ka yadda ka amince Annabi Muhammadu bawan Allah, manzon Allah wanda ya aiko shi da musulunci da Alkur'ani. Ka yadda da wannan? Kace yau ka yadda Annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, ba Allah bane, ba dan Allah bane, bawan Allah ne mai daraja dan Maryam. Ka yadda da wannan? Me sunanka? Ishaya. Wane suna kana so yanzu mai makon Ishaya, ko aban maka Ishayan? Ishaya Ishaqa ne ko? Sai a maida shi Ishaqa kenan. Ishaya Ishaqa. Sai ka koma Ishaqa. Yawa, Ishaq shi ne dai Ishayan, dan Annabi Ibrahim ne, baban Annabi Yaquba, kakan Annabi Yusufa. Kaga ka dauko babban suna ko? Na Annabi, dan Annabi, baban Annabi, kakan Annabi. To wannan shi ne Annabi Ishaqa. Mu muna cewa Ishaqa, suna cewa Ishaya. A yanzu sunanka Ishaqa, jama'a kun ji yayi bayani da kansa daga yankin Tumfure, yake a nan cikin garin Gombe, kuma yana da shekara 42, kuma ya zaɓi ya shiga addinin musulunci bisa amincewarsa da yardarsa. Kuma ya ce yana so a canza masa sunansa daga Ishaya zuwa Ishaqa, wanda duk ma'anarsu ɗaya ne, ɗan Annabi Ibrahim, baban Annabi Yaquba, kakan Annabi Yusufa. A Ishaqa, yanzu koyan addinin musulunci ya zama wajibi a kanka. Akwai 'yan kwamitinmu suna nan a waje, za ka je su maka bayani akan abin da ya hau kanka na gaggawa yanzu, wanda za ka yi sakamakon shigowarka musulunci, da kuma karatu da za a dinga koya ma, da littattafai da za a baka, da wanda za a haɗa ka da shi ya koya maka karatun Alkur'ani, kuma ya gaya maka rukunan musulunci guda 5 da rukunan imani guda 6, da sauran abubuwa da suka haukan mutum ya sani a musulunci. Allah ya tabbatar da mu da kai a cikin musulunci. Yau muna 18 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1439, wanda ya zo 3 ga watan 6 2018. Muna nan a cikin suratul Baqara cikin aya ta 102. Amma kafin mu shiga cikin wannan aya, mun yi bayani a kwanakin da suka gabata cewa idan an kusa itikafi, za mu dan yi bayani akan menene itikafi, menene sharuɗan shiga itikafi, wa ya kamata ya shiga itikafi, me ake in an shiga itikafi, me ake yi a cikin itikafi, sannan kuma me sharaɗin itikafi, sannan me yake ɓata itikafi. Wannan su ne matsaloli guda 8 da za mu fara tattaunawa. Matsala ta farko, ma'anan itikafi a harshen Larabci da fassara ta shari'a. Sannan na biyu, wane ne ya kamata ya shiga itikafi. Na uku, menene hukuncin shiga itikafi. Na hudu, a ina ake yin itikafi. Na biyar, menene sharuɗan itikafi. Na shida, me ake yi idan an shiga itikafi. Na bakwai, menene yake ɓata itikafi. Na takwas, yaushe ake shiga itikafi kuma yaushe ake fita. Na ɗaya, ma'anan itikafi a harshen Larabci yana nufin al-lubtu wa mulazamatu shay, zama dirshan da kuma lazimtan wani abu, aw dawamu alaihi, ko ka dawwama kana wani abu, khairan kana aw sharran, in dai ka dawwama kana yin abu ko mai kyau ne ko mara kyau ne, sunan abinda ka dawwama kana yi itikafi. Shi yasa yace yaqufuna ala asnamin lahum, suna itikafi akan gumakansu, wato masu bauta gumaka ma da suka zauna suka lazimci zama da gumakan. Ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifuna, meye waɗannan tamasil, waɗannan gumaka waɗanda kuke itikafi wajen zama ku bauta musu. Kun ga kenan kalman itikafi tana ɗaukan ma'anan al-lubs wal mulazama aw dawamu ala shay, wato ka zauna ka lazimta ka tsaya akan wani abu kana yi. Akwai al-i'tikaf, akwai al-mu'takifu, akwai al-mu'takafu fihi, akwai al-mu'takafu bihi, akwai kuma shurutul i'tikaf. Dan haka Allah yace wa antum aakifuna fil masajidi, kuna masu i'tikafi a cikin masallaci. Wannan shine ma'anan itikafi a tsagwaran harshen Larabci. Sannan fassarar itikafi a fassarar malamai, kowace mazhaba ta yadda a itikafi. Malikiya, Shafi'iyya, Hanbaliya, Hanafiya, duk mazhabar da kake akwai itikafi a ciki. Bari mu ji malam Abu Hanifa me yace game da itikafi. Yace huwa al-lubtu fil masjidi alladhi tuqamu fihi al-jama'a ma'a sawmi wa niyyati al-i'tikafi. Abinda ake kira itikafi a mazhabar malam Abu Hanifa shine zama a cikin masallaci wanda ake sallar jam'i tare da azumi da kuma niyyar itikafi. Sannan a Malikiya huwa luzumu muslimin mumayyizin masjidan mubahan li kullin nas bi sawmin kafan anil jima'i wa muqaddimatihi yawman wa laylatan fa aktsara lil ibadati bi niyyatin. Malikiya suka ce abinda ake kira itikafi shine musulmi mai hankali ya je masallaci ya zauna. Kuma itikafi kowane musulmi zai iya yi, mace ko namiji, babba ko yaro, da niyyan azumi, kuma niyya nisanci kusantar iyalinsa da abinda zai jawo azumi ya ɓaci na kwarkwasa ga mata. mafi karancin sa kwana 1 hour 24 ko mafi yawa da niyyar ibada da kuma niyyar mutun ya shiga itikafi. A mazhabar Shafi'iyya suka ce itikafi huwa lubtu fil masjidi min shakhsin makhsusin bi niyyatin. Abinda ake kira itikafi a mazhabar Shafi'iyya shine ka zauna a cikin masallaci daga wani mutum ke bantacce da kuma niyyar zai bauta wa Allah. A mazhabar Hanabila suka ce huwa luzumul masjidi li ta'ati Allah ala sifatin makhsusa min muslimin aqilin walau mumayyizan tahiran mimma yujibu guslan wa aqalluhu sa'atan. A mazhabar Malam Ahmad bin Hanbal, al-Imam Ahmad bin Hanbal suka ce shine lazumtan masallaci ka zauna a masallaci da niyyar da'a ga Allah a bisa wata siffa ke bantacciya, musulmi mai hankali ko da yaro ne indai yana hankalta, sannan in mace ce ya zama tana ta yi tsarki daga haida ko nifasi daga abin da yake wajabta wanka. Mafi karancin itikafi a mazhabar Imam Ahmad shine awa daya. In ka shiga masallaci ka kalli agogonka kai minti 60 kana istighfari, ko kai minti 60 kana hailala, ko kai minti 60 kana tilawa da niyyar itikafi awa daya isa sai ka fita. Mafi karancin sa awa daya a mazhabar Ahmad bin Hanbal. Kun ga she kowa zai iya itikafi kenan. Zaka iya itikafi daga asuba zuwa azhar awa nawa kenan, ko kai daga azhar zuwa la'asar awa nawa kenan. In an yi la'asar kai zamanka sai an yi magariba ka fita, ko an yi magariba kai zamanka sai an yi isha ka fita, ko an yi isha kai zamanka sai an yi asuba ka fita. Zaka iya yin itikafi daga awa daya zuwa awa biyu, awa uku, awa hudu, awa haƙi zuwa awa 24. Amma a mazhaban Malikiya sai kayi awa 24 shine mafi karancin itikafi. Ka shigo masallaci kana duba agogonka baka fita ba sai da kai awa 24 a cikin masallacin. Indai ba bayan gida zaka kai ko bawali ko ka sake alwala in ta ware ba, amma kana cikin masallaci sai kai awa 24 shine mafi karancin itikafi a mazhabar wato Malikiya. Menene hujja ta yin itikafi? Akwai hujja a cikin Alkur'ani, akwai hujja a cikin hadisi, akwai hujja a cikin ijma'i. Dukkan abinda aka nemo masa hujja nan guda uku to abin ne ya zama masharu'i. Don haka a cikin Alkur'ani Allah yake wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi. Kada ku kusanci iyalinku alhalin kuna itikafi a cikin masallatai. Kun ga an sabo hujja Alkur'ani. Sai kuma hadisin Bukhari da Muslim cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kana ya'takifu fil ashr al awakhir min ramadan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin itikafi na kwana 10 a ƙarshen watan Ramadan. Sannan al-Imam az-Zuhuri yana cewa ajaban minan nas, ajaban minan nas kaifa tarakul itikafa wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yaf'alu shay'a wa yatrukuhu ma taraka al-i'tikafa hatta qubida. Al-Imam az-Zuhuri yake cewa ina mamaki ga mutane me yasa suka daina itikafi bayan manzon Allah yana aikata wani abu wata ran ya barshi, yace amma itikafi manzon Allah har Allah ya karɓi ransa yana yin itikafi. Babu wata shari'a da ta soke itikafi ko ta dakatar da itikafi ko ta hana itikafi. Don haka Allah ya ce a itikafi, manzon Allah ya yi itikafi, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su taran nan ko ce ta yi itikafi, sahabban annabi Abubakar, Umar, Usman, Ali sun yi itikafi, manyan malaman Malikiya, Shafi'iyya, Hanbaliya, Hanafiya, Zahiriya, Tauriya, Dabariya, duka mazhabobin nan har da mazhabar Zahiriya ta Dauda az-Zahiri su ma duka waɗannan malaman sun ce a yi itikafi. Da aka itikafi kenan ya tabbata bil kitabi was sunnati والإجماع وكما مذاهب الأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية ذاك اعتقادي يا زعما تبتتشن الأمريكي نان دوت نان دليلي تو منينه حكمتين يي اعتقادي نفرقو اعتقادي حكمتين مستحبيني ما ake kira mustahabbi ma yusabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqabu tarikuhu abinda ake kira mustahabbi abinda in kai za a baka lada amma in baka yi ba baka da alhaki wanda duk yake bazan itikafi ba bai yi laifi ba sai dai ya rasa garaba sa ya rasa lada ya rasa alheri in ko wani aikin alherin ne yake yi ya hana shi shigowa to sai ya samu abin da masu itikafin suke samu a wani gurin amma ka ce babu itikafi to wannan zai iya shafar imaninka don qur'ani ya tabbatar annabi yayi sahabbai sun yi duk mazhabar da kake in dai ta sunna ce to akwai itikafi a cikin ta kunga kenan itikafi ya zama da ijma'i hukuncin sa mustahabbi ne in dai ba bakance kai ba ya ake bakancan itikafi kace Allah ne alƙawari zan yi itikafi na kwana 10 a ƙarshen Ramadana to yanzu ya zama wajibi kun san dalilin da ya maida shi wajibi da kace Allah na maka alƙawari amma baka yi alƙawari ba kace to in na samu dama zan yi itikafin kwana 10 in ban samu dama ba zan yi na kwana 5 ko kwana 3 ko kwana 2 to wannan babu laifi saboda mustahabbi ne yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yu'aqabu tarikuhu ana bada lada ga wanda yayin shi da kyakkyawan niyya akan sunna kuma ba za a wa wanda ya ki yin itikafi ba abinda za a yi masa face bai samu lada ba kawai to a ina ake yin itikafi masajid Allah ya ce wa antum aqifuna fil masajid me ma'anan fi a ciki ina ne cikin masallaci wa antum aqifuna fil masajid wajen fassara fi din nan ce malamai suka ce to masallaci ya zama cikin nan inda muke zaune ga kofofi ga tagogi wanda ya fita ta wannan kofar ya fita me ya fita daga ina kharaja min al masjid wanda kuma ya shigo za a ce dakhala fil masjid wanda ya je bakin kofa za a ce yakhruju min al masjid wanda ya shigo za a ce yadkhulu al masjida kenan wanda ya fita daga wannan kofa yana itikafi yana da me yana da matsala so sama fa in an ce fil masajidi wanda ya hau saman ginin masallaci fa shi ma fil masjidi ana salla a saman wanda ya shiga hasumiya shi ma fil masjidi wanda ya shiga ɗakin da ake aje kayan masallaci shi ma fil masjidi to ai wannan fassarar ce ta sa malamai suke ga in an ce al masjidu wa tawabi'uhu masallaci da abin da ke ƙarƙashin masallacin kenan ban ɗaki yana ne yana ƙarƙashin masallaci to wannan filin da ake na cikin masallaci shi ma yana cikin masallaci yanzu kana itikafi ka iya fita nan ka zauna a nan waje tunda shi ma akwai wani gate na biyu ai da ake kiransa farfajiyar masallaci kenan ba masallaci bace wa antum aqifuna fil masajidi wanda ya shiga farfajiya za a ce ya shigo masallaci wanda ya hau saman masallaci ya shigo masallaci wanda ya shiga hasumiya ya shigo masallaci wanda a dama ban daki larura ne tafiya ban daki Nana Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yana itikafi baya shigowa gida illa li hajatil insan menene hajatil insan shiga ban daki domin kama ruwa ko zagayawa ko wanka ko kansa za a wanke sai dai azuro abun wankewa ta taga sai ya zura kansa sai Nana Aisha ta wanke kanta sa tawul ta tsantsame ya dawo cikin masallaci tace baya shiga gida illa li hajatil insan hajatil insan shine mutun ya shiga domin ya biya bukata kai dauda ba laifi kaje kai wanka ɗaya kenan ko wanda ya dauda zai yi me zai je ya wanka na biyu wanda ya ji bayan gida zai fita ya je bayan gida na uku wanda ya ji ya matsu da bawali zai fita ya je ya yi bawali na hudu wanda zai ci abinci in yana tsoron za a bata masallacin zai iya fita waje ya je ya ci abincinsa da haka waɗannan su ne ake kira alhaja at-tabi'iyya da kuma haja daruriya wato abin da yake na darura da kuma na ɗabi'a waɗannan suna iya sawa a fita amma in ba haka ba lalle lalle a zauna a cikin masallaci shi yasa ake son masu itikafi inda dama da lokaci da yanayi ku hada kuɗi ku sai mai don ku dinga samun wuta awa 24 masu shiga itikafi su zama sun sai mai ana ta musu da indi suna samun haske suna samun iska domin su ji daɗin yin itikafi tunda Allah ya ce wa antum aakifuna fi almasajid fil masajid dan haka ba magana fita babban sharadin itikafi wanda kun ga mazhabar hanafiya mazhabar malikiya mazhabar shafi'iya mazhabar hanafiya mazhabar hanafiya duka sun tafi akan cewa wannan shine mafi girman sharadi da ake so mutun ya cika shine wa antum aakifuna fil masajid baka kenan abin duk da ba ti bane saman masallaci sadahul masjidi fil masjidi ne hasumiya fil masjidi ne tarfajiyan masallaci ita ma fil masjidi ne wanda ya hau saman masallaci da wanda ya shiga hasumiya da wanda ya shiga dan dakin da ake aje makara shi ma ya shiga masallaci to sai suka ce masallaci wa tawabi'uhu masallaci da dukkan abin da aka gina don masallacin shi ma zai iya shiga kenan ka gaji da zama a cikin nan ka fita can sai ka bude wancan kofar ka fita me zamu ce da larabci kharaja minal masjidi kuma Allah ya ce fil masjidi kai kuma yanzu kharajta minal masjidi me kamata kai ka dawo fil masjidi da haka a cikin masallaci Allah yake so a yi itikafi abin duk da ba larura ba cin abinci larura ne bayan gida larura ne kama ruwa yin bawali yin gaye itroso larura ne kayan ka sun yi dauda ka fita ka wanke larura ne an kawo abinci a fita a ci in an ga cikin masallaci za a bata shi larura ne ana gama waɗannan sai ayi me sai ayi maza a kuma shigowa ciki da haka so ake a zauna anan sannan ba magana a shigo masallaci kuma a maida gurin hira ana itikafi ana gulma ana itikafi ana surutu ana itikafi ana tattauna harkokin siyasa ana itikafi ana WhatsApp da Facebook da wajeje ɗayar ana itikafi YouTube Bluetooth wane ne duka Google Imo ko wasunan ga sunan LinkedIn to ana itikafi duk sai a dan rage wasu abubuwan da suka zama ba dole ba a maida hankali akan alqur'ani da istighfari da salatin annabi mai yawa da istighfari mai yawa da hailala mai yawa kullu tasbihatin sadaqa kullu takbiratin sadaqa kullu tahlilatin sadaqa amrun bil ma'ruf sadaqa nahyun an munkarin sadaqa a maida hankali wajen ibada a tuna lahira a tuna Allah a tuna makoma a tuna aljanna a tuna wuta a tuna sirati a tuna sikeli a tuna mizani a tuna mutuwa a tuna kwanciyar kabari a tuna tambayar kabari a tuna tashi a tuna sikeli a tuna sirati da kaifinsa da tsawansa da fadinsa da hatsarinsa a nemi gafara Allah a tuna abu da aka yi mai kyau a yi godiya a tuna mummuna a nemi tuba a yi istighfari a tuno ni'ima Allah ay godiya a tuno jarabawa ay hakuri a tuno sako ay istighfari amma malamai sun ce ba laifi ga mai rubutun qur'ani ya shigo itikafi yana rubuta qur'ani suna ga shi ma kaman nau'i ne na ibada duk da dai akwai neman abinci a ciki eh me buga alqur'ani yana tansarwa ai kaga kaman ya shigo da sana'arsa to sai zama kana dinkin hula ko kana sirfani zaka iya shigowa masallaci kana itikafi kuma kana surfaninka aka ce eh in ba abinda zaka ci sai wannan surfanin da shi kake ci. To kaga ai sai ka hada duniya da lahira. Ko kana surfaninka, kana dinkin hularka, kuma kana itikafinka, kane kana istighfari, kane kana salatin annabi, kane kana hailala, kane kana tilawa. Ko kuma ka dauko littattafai ka zo kai nazari. Dama ko ta matsala da ta tushe maka a cikin fiqhu ko a tafsiri ko a hadisi, sai ka debo manyan littattafai ka zo kana nazari. Ko akwai su dalibanka da kake koya musu qira'a Qur'ani, ko kake koya musu hadisi ko fiqhu, ko kake koya musu wani ilimi mai amfani, kace to ku zo mu shiga itikafi kawai sai mu je mu tayin wannan nazarin ilimin. An ce wannan shi ma aikin lahira ne. Kina itikafi so ake a maida hankali akan duk abinda yake da alaka da lahira. An gane ko? Sannan a kula da tsaftar masallaci da kanshin sa. Kada ana itikafi kuma kuna tsani. Wani ya dauka kamar doyi da dauda da datti da kazanta da annakiya, wata alama ce ta tsoron Allah. Hassin su ya baka masata fa inna hazainur rijali bihatu azwatu kuramu wada'it takhashuna fi siyab tawadu'an wallahu ya'lamu ma tasirru wa taktumu fajadidu thawbika la yadurruka ba'da ma takhashal ilaha wa tattaqi ma yuhramu wa rasasu thawbika la yaziduka izzatan inda al-ilahi wa anta 'abdun mujrimu. Allah baya maka hukunci da sabuwar riga ko tsohuwa. Addinin musulunci addini ne na tsafta, yana da taharatu hadasin, yana da taharatu khabasin, yana da tsarkin kari, yana da tsarkin kazanta da najasa da datti da annakiya. Musulunci bai yadda ka zauna da dauda ba. Zaka kana itikafi zaka yi wanka, zaka yi wanki, zaka yi guga, zaka fesa turare, ba kamar aikin haji bane da ba a yanke farce. Kada mutum ya dauka ana itikafi ba a yanke farce, ba a gyaran abin nan gashi, ba a wanka, ba a wanki, ba a fesa turare. Dan na shiga wani masallaci ana itikafi ba zaka yi awa daya a ciki ba. Sun bashi yayi tsami, yana samani, kuma amara rasulullahi bi bina'il masajidi wa an tutayyaba wa tunazzafa. Annabi yayi umarni a gina masallatai amma a dinga tsaftace su ana sa musu turare. Da haka a sama waɗanda za su ga itikafi, in kun shiga a raba duti, a yi shugaban itikafin, a yi sakatare, a yi mataimakin shugaba, a yi shugaban jami'in shara, jami'in turare, jami'in tsafta, jami'in tsaro, jami'in tashin mutane a yi sallah, jami'in hana hira, amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. A kakkafa abubuwa yadda itikafin zai tafi akan tsari. Jami'in nasiha da fadakarwa, jami'in a tashi a yi tilawa, limamin da zai zabga tilawa a yi doguwar sallah. To kaga an yi tsari kenan, ba za a bar mutane a wargaje a tarwatse a harbutsa ba. Kowa zai san aikinsa, kuma za a yi itikafi mai tsafta mai tsari. Sannan wanda ya zo da abinci, wani bai zo da shi ba, to ya za a yi? Muna yi itikafi da kai, sai aka matarka ta kama kaza. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa minha ad-dajaja. Saboda sai ka gutsuro kaza, kace to malam kada ana itikafi kuma ai sallah tare, kowa ya zo da abincinsa sai kalli garo. Sai ina zuwa ku gama sallah, ina zuwa. Akwai waɗanda suke masu itikafi, zaka ga hada abincin ma ake ana ci. Wasu kuma sai su hada ma ai musu abincin gaba ɗaya, su hada kuɗi su dauki mai abinci ta dinga yo musu abincin guda ɗaya. Haka yafi tsari. Akwai masu wanke-wanke, akwai masu share masallaci, akwai masu sharar banɗaki, akwai jami'in ta da inji da kashe inji lokacin da za a kashe, da jami'in da zai ce lokacin bacci yayi, kowa ya je ya bacci, ba a san wani yana hira ko yana waya, da jami'in da zai qat'ul ittisal, har wani inji ake sawa a wasu masallatan da lokaci yayin an danna shi duk service din gurin sai ya dauke, ba dama kai ka shiga waya ko kai kaza ko kai chatting. To wannan duk ba laifi mutum yana itikafi yayi. Sannan kana itikafi ba laifi mataka ta zo ta gaya ake ciki, amma dai a tsaya a bakin nan daidai nan. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana itikafi, matarsa Safiya ta kawo masa ziyara ko a hadisin Bukhari, haye mata rakiya, wasu sahabbai suka hango shi za su koma da baya, ce ku tsaya inda kuke. Wannan mata ta ce Safiya, saboda da daddare ne. Suka ce me za mu ji ya Rasulullah? Ce shedan, kada ku tafi kuna wani tunani kun ga annabinku da wata mata, sai shedan ya halaka ku. Mata ta ce Safiya, ta kawo min ziyara ina itikafi na fito bakin kofa muka hira zan mata rakiya to ba laifi kai ma matarka ta ga kwana biyu kana itikafin kwana goma an yi rabi kwana biyar bata ga mijinta ba ta zo bakin kofa ke kuma kake ciwo ado ki yo kwalliya ki sako hijabi da niqabi da safa hannu da ta kafa saboda mijinki itikafi yake yi ba a samu matsala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid wannan yana cikin abinda malamai suka faɗa a dangane ga itikafi to sai mun ji gurin itikafi sai anwa na itikafi malam abu hanifa yace al itikafu salasatu anwa wajib wa sunna muakkada wa mustahab yace itikafi akwai na wajibi shine wanda mutum ya jawo wa kansa ta hanyar bakance kace nayi bakance zan yi itikafi to kawo jafta wa kanka kamar da sayyidina Umar yace nayi alƙawari zan yi itikafi tun a zamanin jahiliya annabi yace aufi bi nazari tunda kayi alƙawari sai ka cika wal yufunu zurahu wal yatawafu bil baitil atiq sannan wanda yake sunna muakkada shine wanda ake a cikin ramadana a goman karshe nace muku mafi tsawon sa kwana goma mafi gajarta sa kwana 1 awa 24 a mazhabar mutamalikiya ko awa 1 tak a mazhabar malam ahmad bin hanbal in kai awa 1 ka shiga masallaci da niyyar itikafi ka zauna kai minti 60 kana istighfari ka gama kai addu'a ka fita kai itikafin awa 1 kace daga awa 1 awa 2 awa 3 ko ka shigo ana yin asuba ka zauna kace Allah na yi niyyar itikafi zuwa azhar kai tattilawa kai tattilawa ana yin sallar azhar kace na gama kenan to shi a mazhabar sa za a iya yin kasa da kwana 1 amma a mazhabar mutamalikiya yawmun wa laylatu 24 hours ake bukata kai a masallaci saboda Imam Malik yana ga ka hada dare da rana a cikin itikafi kuma a sharɗanta maka sai da azumi kai azumin nafila an zaka itikafi sannan itikafi na uku yace mustahabbi ba mai ƙarfi ba shine yin itikafi a wajen Ramadana kai itikafi ba a cikin watan Ramadana ba ba a kwanakin Ramadana ba kada mutane su dauka fa itikafi ba a yin sa sai a Ramadana kawai jama'a ku fahimci wannan da kyau ana itikafi a Shawwal, Zulqa'da, Zulhajji, Al-Muharram, Safar, Rabi'a, Rabi'a akhir, Jumada'a, Jumada'a akhir dan kakka ga wani a masallaci yana itikafi ba a Ramadana ba kace kai kuma fa ce itikafi nake itikafi ana itikafi ba a Ramadana ba annabi ma yayi ba a Ramadana ba yayi ramuwan kwana 20 a cikin watan Shawwal da yazo ya ga matansa saboda kishi sun ga mace ɗaya ta shigo itikafi duk ragowar matan ma sai suka buga tanti guda 9 annabi yace wannan fa aka ce duk matan ka ne suka shigo itikafi yace saboda sanji Zainab ta shiga yace to ni na fita na fasa yace da a ciccire waɗannan sai momin a koma gida bai yi itikafi a wannan shekarar ba sai yayi kwana 20 a cikin watan Shawwal sai malamai suke kafa hujja da wannan ana itikafi koda ba a cikin watan Ramadana ba in mutum yana bukata ya shiga masallaci ya tare ya yi ta ibada musamman yanzu da abin duniyar nan yake zafi in ka je kasuwar ma kudin ba samuwa yake ba karama a koma ga Allah wallahi a yau bai ta istighfari kuma istighfari kofa arziki ne karatun qur'ani kofa nutsuwa ne zikirin Allah alama ce ta samun nutsuwa ala bi zikrillah tatma'innul qulub zuciya tana samun nutsuwa an yawaita ambaton Allah da haka shi yake wannan shine itikafi a gurin sa sannan a cikin mazhabin malikiya ce al-itikafu qurbatun wa nafilatu shi itikafi ibada ce da take kusanta ka ga Allah kuma nafila ne min nawafilil khairi wa mandubun ilayhi an so aje a itikafi bi shar shari'a ta ce ayi aw muraggabun fihi shar'an shari'a ta kwadaitar a itikafi lir rijali wan nisa'i idan akwai bangaren mata sai kace to hajiya za mu shiga itikafi kace to ba komai mai gida akwai bangaren mata eh to ke ki je bangaren mata ni na bangaren maza to sai ku shigo da madam ana itikafi tana can tana ibada kana nan kana ibada to shi za a dinga haduwa ana gaisawa da rana tsaka in ta dan leko ta bangaren mata ya aiki alhamdulillah to Allah ya taimaka kai ma Allah ya taimaka sai ka koma masallaci ta koma masallaci a ci gaba da ibada la siyamal ashrul awakhir min ramadan sai ce wajibu bin nazari in ku alƙawari ka dauka to wajibi ka je kai Shafi'iyya da Hanabila suka ce al-i'tikafu sunnatu shi i'tikafi bai wuce sunna ba ba wajibi bane ba dole bane aikin lada ne au mustahab kullu waqtin zaka iya yin sa a kowane lokaci illa an yakuna nazaran sai dai idan ba kance kai fa yalzamul wafa'u bihi لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه تقربا إلى الله تعالى دومن النبي يا اعتكافي يا كما دوما ينا اعتكافي حزوا لوكتين الله يكرقران سا دومن نيوان قسنشي قال الله شرد اعتكافي وان ينا كوما وكان شيمين اعتكاف يزم مسلمي دا ما وانده با مسلمي با با ما يين اعتكافي يا هوتا وكان سا الأقل ميحنكلي كنغا با ما هوكتش mawukaci zai shigo itikafi ba duk sai fafasa koyayen ba ya jajjawo fanka rikito muku rigima sannan kaunuhu fil masjidi ayi a masallaci masallatai an kasa su kashi biyar akwai masallatai masu alfarma guda uku masallacin makka masallacin madina masallacin al-aqsa wanda annabi yace ka iya daura sirdi kai visa ka sai ticket ka kashe kuɗi ka tafi duk kudin da ka kashe ka je maka bakai asarar su ba duk da muna kira haji tai arha amma Allah ko miliyan 100 ta je sai mun roki Allah ya ba mu miliyan 100 mu je amma dai ta sako yawa tsadar abinda zaka samu a can na kwana biyar a zahar lasar magariba insha asuba idan kai su a harami kowanne 100 sau biyar nawa kenan 500 in kai kwana biyu nawa kenan miliyan 1 to abin da muka lissafa sallar da muke biyar biyar ce biyar wani ya buga mana calculator biyar biyar sau 356 nawa zai kama biyar sau 356 ya kai 600 ha 1780 to in kana Nigeria in kai sallar shekara 1000 ce gaba ɗaya sallar da nawa da 780 shine sallar shekara to ka buga ta sau 100 nawa 1780 ka buga sau 100 nawa zai baka 178 178 ko 100 178 har yanzu dai bai kamo na kwana ɗaya na shekara nawa kenan shekara 178 bata wuce azhar da al'asr din harami ba jama'a din mai kudi ya tafi makka din mai kudi ya tafi madina din mai kudi ya tafi al-masjid al-aqsa duk da yahudi sun kwace Allah ya kwato mana abu mu to wannan sune wasu malaman suka ce din mai itikafi ya tafi can yayi ha ko da suka zafafa suka ce kai in ma baka itikafi a can ba bai yi ba ka ce ha ba to wanda bai da kudi ya daina itikafi kenan dama ba hadisi ne marfu'i ba fatawa ce ta Huzaifa na haka ta tsaya anan mai hali ya tafi can yayi fulada daga nan sai masallatan juma'a su suke bin su musamman idan a cikin kwanakin itikafin ka akwai sallar juma'a don ba zai yi kana itikafi ana sallar juma'a a wani guri ba dole ka fita ka tafi can kai juma'a to in kana yi ku a masallacin juma'a kaga ba ka da matsala ranar juma'a anan za ka yi sallar juma'a ka kaga baka nemi bukata fita ba sannan na uku shine masallacin khamsus salawat idan a fa cikin kwanakin itikafin ka ba juma'a kamar za ka shiga ran asabar ka fito ran alhamis ko ka fito ran juma'a da safe kaga ba ka da matsalar sallar juma'a sai ka yi a masallacin unguwar ku na khamsus salawat sannan akwai kuma itikafi a cikin masallacin gidanka inda kake sallah kowa ya kamata a ce akwai a ɗakin sa akwai wata ƴar kusurwa da yasa da duma anan yake ganawa da Allah anan yake tashi ya karatu ya zikiri ya addu'a ya istighfari ya salati to zaka iya itikafi anan idan ba zai hada da kamsu salwati ba amma kace yau ba zan fito ba daga sallah asuba sai azhar shi baya wuce tsakanin sallah da sallah itikafin cikin gida don kai ci karo da fita sallar farilla waɗannan sune masallatai hudu da aka yi da itikafi da aka sharadin sa dole sai a masallaci sannan ai niyyar itikafi har akwai mazhabar da tace da zan shigo daga wannan kofar in fita ta wannan kofar da niyyar itikafi nake wannan tafiyar to kafin na fita nayi itikafin wannan sakannin da suka fitar da ni ta can sun ce ko aminci ɗaya ne in ka shigo masallaci da niyyar itikafi kana tafiya kana zikiri kana addu'a kana istighfari kana hailala ka fita to shikenan ya zama itikafi amma shine mafi karancin itikafi shine wato minti ɗaya wanda wannan malamai ba su dauke shi ba sannan akwai saumu ya zama akwai azumi a bakin ka lokacin da kake itikafi sannan mace ce ya zama ta tsarkaka daga haiza ta tsarkaka daga nifasi amma mai risala ya bada wani abu yace idan kuna tsakai itikafi da matarka sai jini ya zo mata to sai ta koma gida kai kuma zo ba ka da lafiya kai ma sai ka koma gida kana warkewa to fa a gidan alfarma itikafi tana nan eh a gidan ma har yanzu akwai alfarma itikafi tana samun tsarki ta yi wanka kai kuma kana warkewa sai ce raja'a sa'ata izin ila almasjidi tana jini na daukewa an ce wanka kai kuma ka warke to sai ku yi mazananta ke ku koma masallaci saboda kwanakin da kuka dauko ba su kare ba sai a karasa kwanakin kada a ce to ai tunda kin fito kuma kin yi tsarki ni na warke yanzu magana itikafi mu jingine ta a'a ba a jingine ta a dawo sannan idan mata aure ce an sa mata shar'i biyu kafin ta shiga itikafi na farko sai da izinin mijinta na biyu sai ya zama abun ba zai zama fitina ba dan aka ga cewa mata sun sha jagira da jambaki an yi fulawa a hannu a yan yatsu an taba ado an sa riga an fito da mama kuma an tako itikafi sai yan hizba su ce waɗannan duk ku fita waɗannan shedanu ne ba itikafi suka zo ba itikafi da zane a hannu itikafi da jambaki da jagira itikafi da Aisha do da wayo ayalesh waye lash waye waye duk an tashafa waɗannan ya za su ba ku itikafi waɗannan an gani sai a ce to gaskiya ba buku zo da ni itikafi ba ku koma gida ne itikafi kamata ya ce nemi burgujejen hijabi har ƙasa ta sa in ma da safa hannu da ta kafa ta sa ta nemi niqabi ta rufe fuskarta kuma can bangaren su mata da ban bangaren ku daban to shine itikafin da an san babu fitina ba kuma nemi a yi tsiya ba to sannan mutum ba zai fita daga masallaci ba sai idan akwai larura ta dan adamtaka a gurguje waɗannan su ne sakonni ga masu itikafi akwai mai tambaya yau zan ba da tambaya live amma a kan itikafi zan amsa tambaya biyar kafin gayyato babban baƙonmu ya ƙarasa mana lokutan alaikum assalam ka amma katina ya ce ya riƙe duk abin da aka yi amma ban yi magana yaushe za a shiga ba yaushe za a fito ba to za a shiga itikafi ne idan da kai magariba a can rana ta faɗan maka kana ciki ma'ana ka sha ruwa a ciki kaga wannan daren dare ba shi yake fara zuwa ba sannan rana ta zo a lissafin ibada yanzu yau muna nawa 18 daren me yauwa gobe nawa 19 in dare daren me daren 20 kun ga shi wanda zai kwana goma yau sai kamata ya shiga jibi ko gobe to malam ya ce jibi akwai masu cewa eh jibin amma kai asuba a gurin wanda ya asuba a guri yayi rabin kwana ko saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga itikafi ne a lokaci biyu hadisi suka zo akwai hadisin da yazo cewa yayi la'asar ma'ana yayi magariba a cikin masallaci anan ya sha ruwa akwai ruwa da tazo kuma anan yayi sahur ya shiga yayi sahur yayi asuba a cikin masallacin sai ya shiga itikafin ko kuma yayi sallar wacece la magariba ya shiga to idan mutum a mazhaban mu ta malikiya wanda ya shiga da magariba kaga ya shiga daren 20 to shi zai fito ne a daren 29 in an ga wata ko a daren 30 wanda kuma ya shiga kamar yadda malai faɗa a sallar asuba shi ko ba zai fito ba sai an yi asuba ta ranar idi ya ma wuce ya je an yi sallar idi da shi sannan ya wuce gida saboda yawa mutane suna shiga itikafi ko ba sa zuwa sallar idi to shi yasa imam mali ya ce an so ka kwana a masallaci ko an ga wata kar ka tafi gida daga nan dama an kawo maka sabuwar riga ka kayi wanka sai ka wuce masallaci idan an yi idi daga nan sai ka wuce gida kaga ka samu sunna bi a jere amma wani in ya koma gida kafin ya wanka ya shirya ya taho idi sai ya asara idi kuma idi ya fi itikafin
to kaga wannan ka watsar da wata sunna sai kuma baka kyauta ba sai na'am oke yana da karatun nasu a cikin waye yake ko zai to ana kaga waye ta zama wasila ta karatu yace akwai karatun sa ko tilawa qur'ani izu 60 zai saurara ko akwai wasu lectureci ko karatuttuka ko wasu durus da yake so ya bi kaga wannan ai ya zama kuma wasila zuwa ga karatu wannan ba shiga kai kana bin labarai kana zage ba kun ji abin da yake dalibin da za a yi jarabawa yana karanta chemistry ko biology ko physics zai mayar da itikafi physics itikafi chemistry itikafi english biology maths ya zama su zai karanta a cikin itikafin saboda ya ci jarabawa to idan niyyarsa na ya kware a wannan fannin don ya taimaka musulunci ne shima innamal a'malu binniyat amma dai kada ya zama shi yafi karfi ya zama akalla nazarin kai ya wuce awa biyu tilawa kuma ta zama ita tafi yawa da istighfari da salatin annabi da hailala dan su ne ba ma yi sosai tunda mun samu fursa sai mu yi su da yawa ga wani nan bari wai yace mutum zai shiga itikafi alo nawa ne kayan nan sun sauka a ka gaya masa ya kara a ya rage a gaskiya to an yi oda to ba komai to ka siyan masa a tsaya tukunna kakka siyan masa daya mu lissafa wai kana itikafi za ka iya wannan sana maka now to me makasudin itikafi ibada idan wannan zai shagaltar da kai yayi yawa to kaga ai makasudin itikafi ya tafi kawai abinda kai kai transfer din business dinka ne cikin masallaci naka kawai ƙara maka koma kasuwarka kawai ka bawa mutane masallacin su dan ka koma kasuwarka kawai tunda business ka zo amma wanda yazo ake so ya ba komai ka bar duniyar ka dinga tunanin yanzu nan zaka iya mutuwa yanzu nan za a yi ma hisabi yanzu nan alkiyama za ta tashi wannan tunanin ake so shiga zuciyarka kuma ka dawo da tijararka masallaci kaga ai baka ma san makasudin yin itikafi ba kamata yi kawai tunda ba za ka iya ba kawai ka koma kasuwarka ka ci gaba da business ɗinka hey. To sai dai ya sharɗanta cewa na shiga itikafi amma da sharaɗi a ciki in jarabawa ta zo zan je in zani jarabawa in dawo idan bai sa shi a matsayin sharaɗi ban ya fita itikafi ya ɓaci amma za ka iya sa shi a matsayin sharaɗi tun farko ka sharɗanta shi a cikin itikafin kamar yadda aikin hajji ma ana sa sharaɗi idan aka guzurinka yanke ko kuma aka tsare ka baka isa ba za ka iya ƙarasa hajjinka a nan ka yanka ka koma sai wata shekarar za ka malamai sun yadda wasu daga cikinsu ka sa shi a matsayin sharaɗi zan shiga itikafi na kwana 10 amma Allah a zuciyata akwai rana ɗaya da za mu zana jarabawa in ta zo zan fita daga ɗakin jarabawa sai masallaci to wannan sai a ɗauke shi a matsayin darura kamar yadda ya faɗa darura ko haja ɗabi'a haja darura ka fita kashi bayan gida wanka tsafta kaza wannan kana iya yi to saura ɗaya can baya ga wani can mara hula na'am itikafi to nawa ake a shekara za ka iya duk wata ma in kana so amma dai kaga wannan shi aka fi dan shine annabi ya dawama a kansa na kwana 10 karshe na ramadana wanda zai fara daga gobe da daddare ko jibi da safe eh to wannan ita ma malamai sun tattauna cewa idan ba kance kai kace nayi ba kance zan yi itikafi na kwana 10 sai kai 5 sai ciwo ya same ka baka warke ba har 5 din ya wuce to wannan 5 ya zama bashi sai ka rama shi saboda hadisin sayyidina Umar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Annabi nayi ba kance zan yi itikafi a cikin masallaci mai alfarma da daddare sai Annabi ya ce aufi bi nazarika ka cika wannan amma in ba alƙawari kai ba kawai ka ce bari dai in shiga in itikafi na kwana 10 kai kwana 2 sai ciwo ya same ka kai ka asibiti har ramadana ya wuce baka warke ba ai kaga nan ba daga gare ka bane wannan kaddara ce da larura ta Allah sai kuma ka tinkaru wata shekarar amma kuma ai Annabi ya ce duk mutumin da ya abu da niyya mai kyau Allah zai biya shi koda bai kai ga abun ba to da haka muna fata ai wannan to anan za mu takaita saboda muna da manyan baki da suka kawo mana ziyara kamar yadda aka saba cikin tawagar jama'atu nasarar islam muna tare da retired grand qadi Sheikh Usman Baba Limam Murshid jama'atu nasarar islam akwai retired justice Muhammad Umar Tindiga babban liman na masallaci mai martaba sarkin Gombe mataimakin sakataren jama'atu nasarar islam akwai Alhaji Hamidu Yagade mai kenan da falatanci sakataren yaɗa labarai na jama'atu nasarar islam sarkin gabas din Gombe vice president aid group jama'atu nasarar islam barka da zuwa retired justice baba alkali na'ibin limamin masallacin mai martaba sarkin Gombe alaramma ali hammari na'ibin liman na biyu masallacin mai martaba sarkin Gombe Alhaji Baffaji Abubakar Ciyaman Aganin Jama'atu Nasarar Islam Jihar Gombe to da sauran waɗanda suka rako su muna muku barka da zuwa wannan masallaci na kofar hakimin Jeka da Fari wanda yau shekara 20 kenan cir da fara wannan tafsiri 98 na fara zama a aka fara wannan yanzu ko muna 2018 dan haka yau shekara 20 kenan da farawa to kuma muna fata abinda muka karanta daidai a tsawon wannan lokaci Allah ya sa ya zama karbabbe inda muka yi kuskure ko aka samu tuntuban harshe kuma ko ilimin mu bai kai ba Allah ya ce mana dan zamu bada dama ga bakin mu su kara mana nasiha da kuma fadakarwa wanda ita ake tayi muna fata Allah ya karbi ibadan mu ya kuma sa waɗannan kwanaki da zamu shiga 10 mu shige su da alkhairi danci da rahama da jin kai da albarka da Allah yake rabawa Allah ya sa duk mu samu wadanda yake yafe musu ay musu gafara Allah ya sa duk da sunayen mu a ciki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tafaddal ya sha
tafaddal barakallahu fik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الشيخ المفسر الشيخ أمين إبراهيم دورا على رمى ميجان بكي يا قرورينا وانن فمتينا قدانا دوانا مسلاشي شو قبان هزبا دا ممبر ناسا يان قوى مسلمي baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya nufe mu da haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin hakimin Jeka da Fari wanda aka fi sani da masallacin Doma a yau 18 ga watan Ramadan shekara ta 1439 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda yake daidai da 3 ga watan 6 shekara ta 2018 miladiyar annabi Isa alaihi salam. A Sheikhul Mufassir wannan tawaga ta jama'atu nasir islam ta kawo wannan ziyara ne saboda karfafa zumunci tsakanin jama'atu nasir islam da wannan darasi na tafsiri da kuma jaddada goyon baya. Kamar yadda ka sani, bara da bara waccan yan shekaru dai muna kawo irin wannan ziyara. Tun san da nake zuwa ni kadai in sulalo in zo, har na sami wasu yan uwa suka goya mini baya muke zuwa tare da su. To kamar yadda ka faɗa, bana shekara 20 kake ba da wannan darasi. Alhamdulillah, Allah saka da alheri. Ni ma ni nake gudanar da wannan darasi nawa a masallacin mai martaba sarki shekara 25 bana, tun 1993 ni nake gudanar da shekara 25 kenan bana. To wannan tawaga ta taso ne da sako daga jama'atu nasiri islam national headquarters. Kamar yadda aka sani, in an ce jama'atu nasiri islam national headquarters, to karkashin sarkin musulmi kenan, domin sarkin musulmi shi ne president general na jama'atu nasiri islam, kuma duk tarukan da za a yi a national headquarters shi ne shiyama. To saboda haka, a jawabin bayan labaru, bayan taro wanda aka yi, an ba da guideline na tafsiri wanda mun faɗi wasu bara a irin wannan rana. To a ciki bana mun samo wasu points, nukat muhimmai a kansu muke so mu yi magana. Jama'atu nasiri islam tana cewa, a inda duk muka sami dama mu isar da wannan sako ga malamai masu tafsiri, cewa ana so a karkato darasi na tafsiri akan waɗannan nukat da za mu faɗa. Na ɗaya dai, a ba da muhimmanci akan yaƙi da cin hanci da rashawa. Cin hanci da rashawa, kamar yadda kuka sani, yana daga cikin manufofin federal government, wato government policy, yaƙi da cin hanci da rashawa, wanda ya ɗaiɗaita ya hana abubuwa gudana. Cin hanci da rashawa ya yi yawa, yanda ko da baka yi niyya ba, wani lokacin sai ka ba da hanci. Yana daga cikin abubuwa na kawo damuwa, wasu abubuwa na wajibin mutum ya yi su, ba zai yi su ba sai an bashi abu. Domin da can shekarun baya da dadewa, in an ce cin hanci da rashawa, akan mayar wa alkalai ne, ashe alkalai su ne suke cin hanci da rashawa. To yanzu ya zama ruwan dare, hatta albashinka in ka karba in table pay ne, in baka bayar ba ma watakila ba za a ji daɗi ba, kai ma watakila ba za ka ji daɗi ba in baka miƙa ba. Abin ya zama ruwan dare. A inda ake neman aiki sai an ba da kuɗi, a inda ake neman promotion sai an ba da kuɗi, haka abin yake tafiya. Illa man rahimallah. To jama'atu nasiri islam suna so a ƙarfafa wannan yaƙi a wajen darussa na tafsiri. Abu na biyu, rashin adalci da yake wanzuwa a cikin al'umma. Abinda ake kira adalci, aje abu inda ya dace da shi. Idan an aje abinda bai dace ba a wurin da bai dace ba, to ba a yi adalci ba. Idan matsayi ake da shi aka sa wanda bai dace ba, an san akwai wanda ya fi wannan mutumin dacewa, ba a yi adalci ba. Idan gurbi ne na aiki, aka ɗauki wanda bai dace ba, ko qualification nasa bai kai ba, ko ilminsa bai kai ba, ko hankalinsa bai kai ba, ko shekarunsa ba su kai ba, aka sa shi saboda abota, ko saboda ƴan uwantaka, ko saboda dangi, ko saboda auratayya, aka sashi saboda waɗannan dalilai to ba a yi adalci ba. To a fada da darusa akan wannan, a san menene adalci, menene kuma rashin adalci. Abu na uku, zinace-zinace da luwaɗi da mamaɗugo sun yi yawa a cikin al'umma. Zinace-zinace da luwaɗi shine neman maza, da kuma mace ta nemi mace shine maɗugo. Waɗannan abubuwa yan shekarun nan har majalisa aka kai cewa ana so a yadda ya zama doka, namiji zai auro namiji, mace ma za ta auro mace, yan human rights kenan. Wai ai yanda aka ba namiji dama ya auri mace, to namiji don me za a hana shi auren namiji? Yanda namiji zai auro mace, don me za a hana mace auro mace? To amma alhamdulillah yan majalisunmu na wannan karo sun yi rawar gani ta wannan fanni, kam sun jefar da abin bai wuce ba. Amma fakar mu dauka cewa shi kenan ya wuce kenan, a yana nan yana likimo, ana neman a sami lokaci. Shugabanni na majalisa masu irin wannan ra'ayin in an same su za a sake cuso abin da niyyar a zartar da shi ya zama doka. To don haka a sa wannan ma a cikin darussa na tafsiri, mutane su san illarsa. Abu na hudu, mummunar gabar siyasa. Siyasa tana hada ɗa da uba, tana hada miji da matarsa, tana hada wa da ƙani, ya zama babu ko gaisawa saboda siyasa ta raba su. Wannan yana wannan jam'iyya, wannan yana waccan jam'iyya, to shikenan an yi fada kenan. To saboda haka wannan ma a ganar da mutane, ya kamata a san abinda addini ya nema gare mu na sada zumunci. Kar a hada wannan siyasa ta raba zumunci, wannan ma a sa shi a cikin darussa, musamman a wannan shekara da muka sa gaba, lokacin da siyasar za ta yi zafi nan gaba kadan. Abu na shida, kungiyoyin asiri sun yawaita, kuma abubuwan da suke yi ba masu kyau ba. In ya so sai mu hada su da tsafe-tsafe da kashe-kashen mutane. Kungiyoyin asiri da tsafe-tsafe, tsafe-tsafen akan ce a kawo idon mutum, ko a kawo hannun mutum, ko a kawo kan mutum, kuma ana kawowa. Za a nemo idon mutum ko mai rai a kwakule idonsa a kai saboda yin tsafi, ko a kai kansa. Ta wannan fiska akan je makabartu ma a tono kabari a yanke kan mutum. Wannan akwai illa da yawa, shi ma a sa wannan a darasi na tafsiri don wayar da kan mutane su san illarsa, su san cutarwar da ke ciki. Abu na shida shi ne illar raba kan al'umma. Akwai nau'i na wa'azuzzuka da ake yi na soke-soken juna da niyyar raba kan al'umma. Addinin musulunci ya hore mu da cewa mu zama al'umma ɗaya. Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ku rike igiyar Allah gaba ɗayanku, ita ce addinin Allah. Ku ɗaure kanku da addinin Allah, kada ku rarraba. Ma'ana abinda addini ya hore ku, ku zama kuna kansa, abinda ya hana ku, ku hannu. To saboda haka nan ma malamai masu tafsiri su faɗaɗa bayanai akan wannan, a nemi haɗa kan al'umma, kada ƙungiya ta raba al'umma. Ba a ce dole lalle sai ra'ayi ya zama iri ɗaya ba, a'a, ra'ayi dole ya ɗan bambanta ta wani gefe ko wajen fahimta. Amma kuma kada ra'ayin ya maida mutane kamar ba al'umma ɗaya ba. Kar a fidda juna a cikin da'irar musulunci, akwai masu kafirta juna, wannan akwai babbar illa a ciki, a sa waɗannan a cikin darussan wa'azi. Abu na takwas, illar shaye-shaye na kayan maye, wanda alhamdulillah yau ma an yi darussa a kan wannan a university. Na haɗu da Sheikhul Mufassir a wurin, amma daga baya fa na jefa ido ban ganci ba.